yabawa annabi tun yana kankani cewar annabi yakan hau kan saman dutse yayi tunanin jeho kansa dan ya mutu ya huta da bakin ciki. To kaga wannan yayi karo da kariya da Allah ya ba annabi tun yana karami. Mun yi bayani cewar tun yana karami an tsaga kirjinsa, an cire zuciyarsa, an tsagata, an fidda gudan jini, aka nuna masa aka ce wannan shine ragon shedan daga gare ka, aka sanya zuciyar annabi cikin baho na zinari, aka wanke ta da ruwan zamzam, aka dinke ta aka maida ita. Malamai suka ce wannan na nuna ba yadda za a yi wani abu ya auku daga annabi wanda ya karo da karantarwan addinin musulunci duk da cewa ba a fara masa wahayi ba. To anan shine yake mana bayanin yadda aka yi wahayin ya sake dawo wa annabi. Ai mun yi bayani hikima ta Allah cewar jinkiri da aka samu ai annabi ya firgita a kogon Hira saboda yanda mala'ika Jibrilu ya yi ta matse shi. To wannan firgicin da annabi ya yi sai Allah ya bada gab ya dan samu hutu ya samu nutsuwa ta yadda in an zo an sake dawo masa da wahayin zai karba cikin nutsuwa. Wannan na daga cikin hikimomin da suka sanya Allah madaukakin sarki ya ba da gap tsakanin wahayi na farko da aka fara annabi da kuma wahayi na biyu. Shine anan yace fa bainama huwa yamshi wata rana annabi ya kasance yana tafe cikin garin Makka id sami'a sautan minas sama'i sai ya ji wani sauti a yadda abun ya zo cikin sahihul bukhari. Annabi yana tafe sai ya ji sauti, da ya ji sauti sai juya ta baya ya ga waye yake kwala kira sai bai ga kowa ba. Ya juya ta dama gare shi bai ga kowa ba, ya juya hagu gare shi bai ga kowa ba, ta gabansa kuma ba wanda yake gani. To shine sai ya daga kansa sama. To anan ne wannan riwaya take mana bayani cewar id sami'a sautan minas sama'i ya ji sauti ya rasa ta ina ne, ya duba baya dama hagu gabansa bai ga kowa ba. To shine farafa'a ilaihi basarahu da ya daga kansa zuwa ga sama fa'idhal malaku alladhi ja'ahu bi shara'a kawai sai ga mala'ikan da ya zo masa yana kogon Hira. Da ya daga kansa sama sai ya ga mala'ikan da ya zo masa yana kogon Hira bainas sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa. Shi baya ƙasa, ba a ƙasa yake ba kuma ba a sama yake ba, yana tsakanin sama da ƙasa. A riwayar Bukhari ta bayyana cewar yana zaune kan wani kujera, yana zaune kan wata kujera, yana shi baya sama kuma baya ƙasa, yana tsakanin sama da ƙasa, yana zaune akan wata kujera. To annabi da ya ganshi faru'iba minhu take sai tsoro ya shige annabi. Me yasa tsoro ya shige annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga mala'ikan da ya gani a kogon Hira ya sake dawo masa kuma ya kwala kira kuma gashi ba a ƙasa yake ba? Kaga ai bisa al'ada da Allah ya halicci halittu a kanta suna tafiya ne a ban ƙasa. Yanzu wanda ka ganshi a sama ai ya saba al'ada, dole zai tsoratar da kai. To shine annabi sai ya tsorata saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko litadhakkuri ma fa'alahu fil marratil ula, saboda ya tuno abin da ya faru da shi a karon farko. Me ya faru da annabi a karon farko a kogon Hira? Mala'ika Jibrilu da ya ce masa yi karatu, ya ce ni ba mai karatu ba ne, ya ce faghattani, sai mala'ika Jibrilu ya matse ni hatta balaga minnil juhd, har sai da na wahala na jikkata sai ya sake ni. Ya sake ce mun ikra karo na biyu, yi karatu, na ce ma ana biƙari, ni ban iya karatu ba saboda ni ba mai karatu ba ne, in ji annabi. Ka kenan ba wanda ake haihuwarsa da ilimi, duk wanda ka gan shi da ilimi a duniya samu ya yi. In har ana haihuwar wani da ilimi, annabi ya fi kowa cancantar a haife shi da ilimi. To amma annabi kansa ba haife shi da ilimi ba, a duniya ya samu ilimin kenan. Duk wanda ka ganshi da ilimi a duniya ya samu. Wannan dalili ne da ke nuna mana cewar ba ilimin da zai fi ƙarfinka, sai dai in kai rago ne, in ka gaza ka sare shi kenan. Duk da cewa Allah yanda ya kwakwalan mutane mataki mataki ne, wani Allah ya bashi kaifin basira, idan aka gaya masa abu so daya ta zauna, wannan basu da yawa cikin al'umma. Wani kuma yana da nauyin kwakwalwa, za a fada a fada a fada, ya maimaita ya maimaita ya maimaita, amma ba zai zauna ba, wannan su ma basu da yawa cikin al'umma. Waɗanda suka fi yawa wanda suke tsakiya, wanda ba daga fada zai rike ba, sai ya koma ya nanata sai ya rike. Ka kenan galibin mutane suna iya samun ilimi da karantawa da maimaitawa da nanatawa da naci, kaɗan ne wanda za su karanta su ta nanatawa ilimin bai samu ba, su da yawa cikin al'umma. Sannan kaɗan ne wanda da an karanta ya zauna kamar kwamfuta, wannan ma ba su da yawa cikin al'umma. To fitara da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam a kai ita ce ba wanda ake haihuwarsa da ilimi. To annabi da ya ga mala'ika Jibrilu a sama, tsakanin sama da ƙasa, yana zaune a kujera, sai tsorita. Me yasa ya tsorita? Saboda ya tuno abin da ya faru da shi a karan farko, yadda mala'ika Jibrilu ya yi ta matse shi. Wannan dalili na farko kenan da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsorita. Dalili na biyu, yanayin da ya ga mala'ika Jibrilu cikinsa ya sabawa ɗabi'a da Allah ya halicci ɗan adam a kanta. Saboda ba mahalukin da zaka ganshi a sama yana zaune, shi ba sama ba, shi ba ƙasa ba, babu. Kenan yanzu idan ka gani wannan ya keta tunanin ɗan adam, to dole ya firgita ka. Faraja'a, wannan yasa annabi ya yi maza ya koma gida. Lokacin da ya ga mala'ika Jibrilu a zaune tsakanin sama da ƙasa, kuma shi ne ya gani a kogon Hira, to take annabi sai ya koma gida. Wa qala, ya ce wa matarsa Khadija, Allah ya yarda da ita, wannan matar kirki ce, saboda duk abin da ya ci wa annabi tuwa a ƙwarya, gurinta yake komawa. Haka ake so mata a yau su zama mata na kirki, mace ta gari. Ita ce matar da duk lokacin da mijinta ya samu kansa cikin ɓacin rai, ya san in ya koma gida ko tantama babu zai samu nutsuwa. Wannan ita ce mace ta gari. Kar ki zamanto matar da mijin yana ma fargaba koma gidan, yana tunani yanzu in yaje gida wanne zai haɗu da shi, ko wanne zai tarar, ya ɗebo gajiya da wahalhalu na kasuwa, a ko na ofis, wataƙilma wani ya ci zarafinsa ya shigo gida, ke kuma kin ƙara masa, ya shigo wani a ɗaɗɗaure a fiffisge, ni na ɓata maka ran, ko kuma ya je an ɓata masa rai zai zo ya huce a kaina. Haka mata suke a yau. Ta wannan ba mace ta gari ba ce. Mace ta gari ita ce wacce in ta ga mijinta cikin ɓacin rai da tashin hankali, ba za ta samu nutsuwa ba har sai hankalinsa ya kwanta. Wannan ita ce mace ta gari. Siffar Khadija kenan. Allah ya yarda da ita. Mata ce ta gari wacce duk lokacin da annabi ya samu kansa cikin kunci, za ta yi ta ƙoƙarin kwantar masa da hankali. Shi ya sa ta samu ƙima da matsayi da daraja wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To haka a yau mace in tana so ta samu ƙima a gun Allah, to dole ne ta zamanto mijinta yana samun nutsuwa a lokacin da ya zo gurin. Dole ne ta zamanto duk lokacin da mijinta ya kalle ta zai samu kwanciyar hankali. Wannan ita ce mace ta gari da za ta samu yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wacce za ta rabauta da aljanna Allah. Dama yana daga cikin sabubban shigan mace aljanna ta zama mai kyautata wa mijinta. Macen da bata kyautata mijinta bata shiga aljanna, ba ta shiga aljanna ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'alaha qila laha dukhulil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti. Haka Allah zai ga mata automatic, an ba ta certificate na shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, in mace ta kiyaye sallolinta guda biyar, ta kiyaye azuminta na shekara na ramadana kenan, ta yi da'a da biyayya mijinta, za a ce shiga aljanna. Ba wani abu da ya saura, ta shiga aljanna kawai. Shiga aljannan ma za a ba ta zaɓin yadda ta ga dama. Aljanna tana da ƙofofi guda takwas. Za a ce duk ƙofar da kika ga dama shiga aljanna ta wannan ƙofar. Akwai ƙofar masu azumi, akwai ƙofar masu tsayuwar dare, akwai ƙofar masu sadaka. To ita duk ƙofar da ta ga dama Allah ya ba ta lasisin ta shiga ta ƙofar da ta ga dama, ko da ba ta cikin masu sadaka, ko da bata cikin masu azumi. Matukar ta kiyaye sallolinta, ta kiyaye azumin ramadana, ta yi da'a mijinta, to Allah ya bata garantin shiga aljanna. Ka kenan babban abin da zai sa mace ta samu yardar Ubangiji, ta dace da aljanna, bayan ta kiyaye haƙoƙin Ubangijinta, ta yi da'a wa mijinta, ta kiyaye haƙoƙin mijinta. to wai mace ta gari ita ce mace da duk lokacin da mijinta ke cikin zulumi ke cikin tashin hankali sai inda karfinta da tunaninta ya kare wajen ganin ta kwantar masa da hankali ta kwantar masa da hankali da fatan baka ta kwantar masa da hankali a aikace tayi wannan tayi wancan dan ta ga ya samu nutsuwa to wannan mace ta yi rabo duniya da lahira idan ya zama tana mu'amalantar mijinta ta irin wannan fuska annabi sallallahu alaihi wasallam yace mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jal min zawjatin saliha allati idha amaraha ata'atuhu wa idha nazara ilayha asarratuhu wa idha ghaba anha hafizat anhu nafsaha wa malahu wannan hadisi ne da imam at-tirmidhi ya fidda shi cikin sunan ɗinsa da sanadi wanda yake ingantacce annabi ya ce mumini bai taɓa samun wata fa'ida a duniya ba sama da ya samu mace ta gari waɗanne ne siffofin mace ta gari annabi ya ce ga sunan kamar haka mace ta gari ita ce wacce in mijinta allati idza amara alaiha amaraha ata'atu ita ce wacce in mijinta ya mata umurni cikin gaggawa za ta masa da'a ta aiwatar da umurninsa matukar umurnin bai sabawa umurnin Allah subhanahu wata'ala ba cikin gaggawa za ta aiwatar da umurninsa wannan siffa ce ta farko cikin siffofin mace ta gari sannan wa idza nazara ilaiha asarratu siffa ta biyu cikin siffofin mace ta gari ita ce wacce in mijinta ya dube zuwa gare ta za ta dadada masa za ta burge shi za ta faranta masa ba zai ga wani abin kyama daga gare ta ba sawa'un daga ta gangan jikinta ko sitirarta ko lafazin fatar bakatata lafazin da zai fito daga bakinta lafazi ne tattausa lafazi ne mai dadi lafazi ne akwai mana a ciki akwai karamci akwai girma akwai girmama wannan yasa duk sanda ya kalle ta sai ji ta faranta masa wannan siffa ce ta biyu cikin siffofin mace ta gari wa idza ghaba anha in kuma yayi tafiya ya batta tafiyar kwana daya kwana uku sati wata hafizat anhu nafsaha wa malahu to abinda za ta yi sai ta kange kanta daga hulɗa da wasu maza daban wanda ba shi ba waɗanda ba muharramanta ba balle har ya kai ta ga saba Allah tana kare kanta tana kiyaye kanta iya mijinta ga iya mijinta ba ma wai alfasha ake mabatu ba har hulɗa da wasu mazaje wanda ba mijinta ba ita mai kare kanta ne mai kiyaye mutuncin mijinta ne ba ta mu'amala da wani namiji a social media ta kare wannan illa mijinta babu wani wanda zai ga dariyarta sai mijinta ba wani wanda zai ji karamar muryarta sai mijinta ba wani wanda zai yi hira da ita sai mijinta shine hafizat anhu nafsaha za ta kare kanta ta kange kanta ta takaita kanta ga mijinta wa malahu sannan za ta kiyaye masa dukiyarsa ba za ta yi ta'adin dukiyar ba ba za ta yi almubazarancin dukiyar ba ba za ta yi babakeren dukiyar ba ba za ta ha'ince shi a dukiyar ba wannan ita ce mace ta gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa siffofin ta Khadija kuma duk ta cika waɗannan siffofi to haka ake so mace ta zama a yau idan tana so ta rabauta da falalar ubangijinta to annabi lokacin da ya firgita abu na farko da ya yi sai koma gida da sauri saboda ya san in ya je gida akwai mai kwantar masa da hankali kai kuma ayo in ranka ya ɓaci za ka yi maza ka koma gida saboda akwai mai kwantar ma da hankali to in ko ba haka ne mata ƙalubalenku ya kamata ki zamanto macen da mijinki ke da garanti ko da ba 100% ba a ce 80 ko 70% cewa idan ya koma gida zai samu sassauci a ya ɗebo damuwa na gurin aiki da wahalhalu na kasuwa da jikkata in ya zo gida zai samu mai ɗebe masa kewa mai kwantar masa da hankali mai nutsan masa mai saman masa hanyoyin da zai samu nutsuwa da hutu na gajiyar da ya kwaso wannan siffa ce ta mace ta gari annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma gida sai ce wa Khadija dathiruni kululluɓe ni irin abin da ya faru a karon farko ma lokacin da mala'ika Jibrilu ya same shi a kogon Hira ya ce masa iqra ya ce ma ana biqari ya matse shi haka ya maimaita so uku da ya koma gida mai ya ce wa Khadija zammiluni nan kuma ya ce dathiruni duka kalmomi ne guda biyu wanda suke da ma'ana guda zammiluni kululluɓe ni dathiruni kululluɓe ni Khadija kuma take ta aiwatar da umurnin sa saboda mace ce ta gani umurnin da mijinta ya bata battanawa wajen aikata umurnin wannan siffa ce cikin siffofin mace ta gari mijinta na bata umurni wannan umurnin bai saba karantarwa musulunci ba take take batta jinkiri battanawa dan ta dace da yaddar ubangijinta to Khadija sai ta aikata umurnin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam na cewa da yayi kululube ni sai ta lullube annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwaya ta bayyana cewa annabi yace ku lullube ni ku sa min ruwan sanyi kenan tsoritar da yayi jikinsa yayi dumi to shine Khadija ta lullube shi ta debo ruwan sanyi ta dan yayyafa masa dan ya dan samu sanyi ya dan ƙara samun nutsuwa to annabi yana cikin wannan mayafi a lullube tunda wannan mala'ika da yazo ala ya sake aiko shi ne gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi bayan wahayin da aka masa na karam farko wanda wannan wahayi ya bayyana masa cewa shi annabi ne amma ba a masa umurni ya isar da sako zuwa ga mutane ba yanzu ne zuwan da aka yi na biyu zai zama manzo wannan shi bambanta tsakanin annabi da manzo annabi shine wanda aka masa wahayi a karan kansa ba tare da an umurce shi ya je ya isar da wannan wahayi da aka masa ya kira mutane gare shi ba wannan shi ake kira annabi manzo kuma shine wanda aka masa wahayi aka umurce shi ya je ya kira mutane ya je yayi da'awa wa mutane su karbi addinin nan na Allah su daina bauta ma wani Allah wannan shine manzo wannan shi bambanta tsakanin annabi da manzo yanzu mun dauki annabi Adam alaihi salam shi annabi ne amma ba manzo bane annabi adam annabi ne ba manzo saboda ba aika shi gurin wata al'umma ba amma annabi nuhu fa annabi ne kuma manzo saboda an aika shi gurin al'ummarsa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru Allah madaukakin sarki yace kuma lallai tabbas mun aika nuhu zuwa ga mutanansa sai ce ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bautawa Allah malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta koma bayan sa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana lullube da wannan mayafin sai malaika jibril ya zo gare shi sai aka saukar masa da fa anzala Allahu ta'ala alaihi ya ayyuhal muddathir qum fa anzir aka saukar masa da ayoyi na farkon suratul muddathir ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir wadannan ayoyi guda bakwai aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam su yana lullube da mayafi Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya lullube da mayafi wannan shine fassarar da wasu daga cikin malamai suka yi wasu kuma suka ce al-muddathir ya kai mai bacci dan a riwaya a fassarar da wasu malamai suka yi da annabi ya zo ga Khadija yace mata dathiruni dathuri dathiruni kululubeni kululubeni da ta lullube shi ta yafa masa ruwa ya samu nutsuwa sai bacci mai nauyi ya kwashe shi hikima ta Allah a duk lokacin da mutun yayi bacci koda damuwa yake da ita zaka ji damuwar ta tafi ko ta ragu saboda bacci akwai nutsuwa a ciki shi yasa Allah ya ce wa ja'anna nawmakum subata kuma muka sanya baccin ku ya zama hutu ga gangan jikin ku hutu ga kwakwalan ku mutum ko bacci yayi ya tashi a lokacin karatu ya fi shiga sabanin lokacin da kwakwalwa ta gaji ta wahala idan ka tashi da safe ko ka tashi da asuba kana so kai karatu zaka ji ka fi fahimtar karatun kuma ya fi shiga saboda kayi hu yi bacci kwakwalwarka ta huta to annabi hikima ta Allah da aka lullube shi sai Allah ya hukunta yayi bacci saboda ya samu cikakkiyar nutsuwa ya samu hutu ta yadda idan an zo masa da waɗannan ayoyi mun san ayoyin Qur'ani suna da nauyi ayoyin Qur'ani suna da nauyi inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah ya ce za mu jefa maka magana mai nauyi shine magana Allah subhanahu wataala ayoyin Qur'ani to yanzu tunda za a kawo wa annabi ayoyin Qur'ani kuma suna da nauyi sai Allah ya hukunta masa yayi bacci ya samu hutu ya samu nutsuwa ta yadda idan ya farka zai iya karɓar su cikin sauki ba za su masa wahala ba to shi yasa da Khadija ta lullube shi sai bacci ya kwashe shi mai nauyi to to bayan ya dan huta na kankanin lokaci sai malaika jibril ya iso gare shi da wadannan ayoyi na farkon suratul muddathir sai aka ce masa ya ayyuhal muddathir ya kai wannan mai bacci wannan fassara daga cikin fassarori da malaman tafsiri suka yi kamar yadda ibnu jarir at-tabari ya kawo cikin tafsirin sa tafsirut tabari wasu malaman suka ce ya ayyuhal muddathir ya kai mai bacci kun fa andir tashi kai gargadi wasu kuma suka ce a ma'anar ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya lulluba da mayafi kun fa andir tashi ka je kai gargadi wa mutane dama mutanen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mutane ne da suka shahara wajen bautan gumaka suna da manya-manyan gumaka guda biyu jikin ɗakin Ka'aba Isaf da Na'ila Isab da Na'ila waɗannan da wasu malamai suke bayyanawa cewar namiji ne da mace mutane ne da suka yi sabo wa Allah jikin ɗakin Ka'aba suka yi alfasha sai Allah ya musu ukuba ya mai da su duwatsu to su kuma mushrikai da suka zo sai suka dauke su alloli ababen bauta sai suke bauta musu suke girmama su suke neman albarka gurin su suke neman sa'a a gurin su to shine ake gargadi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya ce ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya lulluba da mayafi wa tafassarar ya kai mai bacci kun fa anzir tashi kai gargadi tashi ka kira mutane waɗanda suke bautan gumaka su bar bautan gumaka su dawo bautan Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yace ma'anan kun fa anzir hadhirin nas min azabillah tashi ka je ka tsawatar da mutane kan azaba Allah cewa duk wanda ya mutu yana bauta ma waɗannan gumaka to fa zai dawwama cikin azaba Allah subhanahu wataala innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar ayyanda al'amarin yake man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah subhanahu wataala faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah madaukakin sarki ya haramta masa aljanna shi da aljanna sun yi hannun riga ba shi ba shiga aljanna matukar ya mutu yana shirka wa ma'awahu an-nar makomarsa ita ce wuta kuma wannan shine babban azzalimi in kana neman azzalimi a duniya ba wanda ya kai shi zalunci duk wani zalunci da ka sani da za a yi a ban kasa ba zaluncin da ya kai da ya kai daukan haƙƙin Allah a ba ma wani ibadar da Allah yake banta da ita a yi ma wani wannan shine mafi girman azzalimi shi yasa Allah ya ce wa malil zalimina min ansar ai su azzalimai ba su da wani wanda zai taimaka musu wajen tsamo su daga azaba Allah subhanahu wa ta'ala to shine anan ake gargadi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yayi gargadi wa ake umurni wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yayi gargadi wa mutane da suke bautan gumaka su Isaf suna ila su Hubal waɗannan duk gumaka ne da suke bautawa akwai Hubal da suke girmama shi suke ɗaukaka shi suke kambama shi suke ga kuma duk abin da suke shike taimaka musu duk wani abu da suka samu na nasara suna ga daga gurin Hubal ne babban gunki ne a jikin ɗakin Ka'aba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kammala yakin Uhud mun san yakin Uhud an yi galaba akan musulmai saboda an kashe da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kusan mutum 70 sannan an yi rauni wa adadi mai yawa wanda har shi annabin karan kansa an masa rauni an fasa masa goshinsa ya fuskarsa ta wanke da jini an karya masa haƙwaransa duk wannan a yakin Uhud to lokacin da aka kammala yakin dare yayi sai ɗaya daga cikin jagorori na mutan Makka mushrikai shi da tawagarsa suna so su tabbatar cewar an kashe annabi dama yakin Uhud ya faru ne ya auku ne ɗaukan fansan abin da ya faru a yakin Badar saboda a yakin Badar Allah ya ba annabi gagarumar nasara akan mushrikai duk wani wanda ya kai ya kawo mai faɗa a ji cikin mushrikai galibin su an kashe su a yakin Badar so Abu Jahal Abu Jahal an kashe shi a yakin Badar kusan yana cikin manya-manya na Quraishawa to an kashe shi a yakin Badar so Ubay ibn Khalaf shi ma yana cikin masu fada a jina mutan Makka Qurayshawa shi ma an kashe shi a yakin Badar jigajigan su kusan mutum 10 an kashe to shine suka zo yakin Uhud da zimmar daukan fansan abin da aka musu a Badar to babban burin su su samu su kashe Annabi da waɗanda suke madaukaka cikin sahabban Annabi suna ga in sun yi haka sun rama ta'adin da aka musu bara a yakin Badar to shine da a yakin Uhud ya kare Abu Sufyan yana zazzaga tawaga da yake ga ta musulmi ce sai ga wani dandazo sai ya iso dan ya tabbatar cewa sun dauki fansa lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba yana sahun mushrikai da yazo inda dandazon musulman nan yake sai yake kwala kira yana cewa afikum Muhammad cikinku Muhammad akwai Muhammad Annabi kasa kasa yace kar ku amsa masa saboda kai tambaya ma aki baka amsa yafi bakanta maka rai sama da a baka amsa mai zafi amma yi shiru a kyale ka koge zau kaman ma ba a san da ruwan tsaranka ba wannan yafi kona mutun rai sai Annabi ya ce kar ku bashi amsa sai suka yi shiru yace afikum ibnu quhafa shin a cikin ku akwai dan quhafa shine Abubakar saboda ana ganin Abubakar madaukaki ne cikin sahabban Annabi na kusa kusa ne na hannun daman Annabi ne sai afikum ibnu quhafa shin cikin ku akwai ibnu quhafa nan ma Annabi kasa kasa yace kar ku amsa masa yace afikum ibnu al-khattab cikin ku akwai dan khattab kaga da Abubakar da Umar ana ganin su na hannun daman Annabi ne kuma ana ganin su sama ne cikin sahabban Annabi yaji shuru sai juya gurin tawagarsa sai ce amma haula'i faqad kufitum sharrahum yace amma waɗannan mutane guda uku da kuka ji na tambaya ko suna raye an yi shuru to amun gama da su an isar muku da sharrin su kenan yana ga yanzu sun dauki fansa an kashe Annabi an kashe Abubakar an kashe Umar ko iyanan suka tsaya sun dauki fansar ta'adin da aka musu bara abada to shi yasa sai juya gurin tawagarsa sai ce musu amma haula'i waɗannan mutane uku da kuka ji na ambata faqad kufitum sharrahum an isar muku sharrin su duk an kashe su sai daga muryar sai ya ce ul hubal ai kuwa gunkin hubal ya samu daukaka shi ya bamu nasarar nan Umar dan Khattab sai kasa danna zuciyarsa duk da Annabi ya ce kar su mayar masa da martani yace ai ƙarya kake kuwa makiyin Allah Allah ya bar maka waɗanda za su zo su bakanta maka su muzanta maka Annabi yana raye gashi nan Abubakar ma yana raye gashi nan ni kuma Umar ni ne nake magana shi yasa sai ya ce ul hubal yace aiko to duk da dai kuna raye aiko wa hubal ya samu daukaka tunda mun kashe muku adadi mai yawa kuma mun muku rauni sai Umar yace Annabi me zan gaya masa mayar mai da martani Annabi yace ka ce Allahu a'ala wa ajal ai Allah shine yafi daukaka hubal kan ai banzan banza ne Allah shi yafi daukaka shi yafi girma sai ce lana uzza wa la uzza lakum ai mu muna da gunkin uzza a Makka ku ko a Madina ba ku da uzza kaga cikin guma kansu akwai uzza sai Umar ya tambaye Annabi yace me zan ce masa yace Annabi yace ka ce masa Allahu maulana wa la maulalakum ka ce masa mu kuma Allah majibincin al'amarin mu ne ku kuma babu wanda zai jibinci al'amarin ku dan kuna da uzza ba ku komai ba to kaga waɗannan guma ka nasu na garin Makka suna ga su suke agaza musu su suke taimaka musu suna da daukaka suna da buwaya to shine Allah ke umurni wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu gargadi wajen kaurace ma wannan gumakan da suka kifi kansu suke bauta musu suke neman sa'a gurin su suke gani kuma suke taimaka musu a rayuwar su shine yace hadhirin nasu min azabillah illam yarji'u an ghayhim ka tsawatar da mutane kan azaba Allah subhanahu wataala idan ba su dawo daga batar su ba batan su na bautan gumaka na ganin cewa gumakan nan suke gudanar da rayuwar su suke jawo musu amfani suke tunkude musu cuta to ka tsawatar da su bisa azaba Allah subhanahu wataala masu tukar ba su dawo daga wannan dabi'a da suke tafiya a kanta ba wa ma kana ya abudu aba'un da kuma abin da iyayensu suka kasance suna bautawa wa rabbaka fakabbir sannan ubangijinka ka girmama shi wannan duk umurni ne ake ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje yayi gargadi umurni na farko da aka bashi yaje yayi gargadi wa mutanansa da suke bautan gumaka suke neman taimakon su da agajin su. Umurni na biyu kuma da aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa rabbaka fakabbir, ubangijinka ka girmama shi, ubangijinka ka kambama shi. Khussahu bit-ta'zim wa la tushrik ma'ahu fi dhalika ghayruhu, ka kebe ubangijinka da girmamawa, kar ka yi shige da mushrikan nan da suke girmama gumaka. Shi yasa anan yace wala tushrik ma'ahu fi dhalika ghayra, wajen girmama shi kar kai tarayya da wani da shi, kar ka hada shi da wani wajen girmama shi, ka girmama shi 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 kadai, girmama Allah wajen ibadarsa, girmama Allah wajen ayyukansa, ka ji cewa duk abin da ya same ka kyakkyawa ko mummuna da ikon Allah subhanahu wataala, ba wani abu da zai same ka na cutarwa sai da ikon Allah subhanahu wataala. Duk wannan ya kunshi girmama Allah madaukakin sarki, yana daga cikin girmama Allah kauracewa saban Allah, saboda matukar bawa yana ganin girman Allah to ba zai saba masa ba. Kenan dalilin da ke sa bawa ya saba wa Allah, rena Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu koda shugaban ka ne a gurin aiki, kana ganin girman shugaban, shugaban ya bada doka zaka ketara dokar, matukar kana ganin girman shugaban ko kana jin tsoron shugaban zai yi wahala ya bada doka ya ce ayi kar ayi kaza da kaza ka je kai, ya ce ayi kaza da kaza kai taurin kai ka ki, sai dai in baka ganin girman sa ko ka rena shi, matukar kana ganin shugaban ka wannan mutum ne fa tsakanin mutum ya mutum, ina ya ga Ubangiji mahaliccin kowa da komai, makagin sa mai da kasai, matukar kana ganin girman sa, aka ce maka wannan dokar sa ne to zaka kiyaye, umurninsa ne wannan zaka yi, haninsa ne wannan zaka hannu, matukar kana ganin girman sa. Shi ya halicci sammai, ya halicci kasai, kasan nan da kake tafi kanta shi ya halicce ta, kai din karan kanka shi ya halicce ka, shi ya halicci iyayenka da kakaninka, iskar da kake shaka tasa ce, abincin da kake ci nasa ne, duk wani abu da kake amfana da shi nasa ne. To in kana ganin girman sa kai ba butulu bane, ai ba za ka saba masa ba, ai sai butulu, mai butulci shi zai saba masa. To shine anan ake umurni Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa rabbaka fakabbir, ubangijinka ka girmama shi, tunda mai girma ne, saboda girman sa da buwayarsa ya kai ka girmama shi, ka ji tsoron sa, ka kauracewa sakon sa. Sai ce sai umurni na uku da aka ba Annabi, wasiyabaka fatahhir, siyabaka fatahhir, wannan malamai na tafsiri suna da fassara guda uku da suka yi ma wannan ayar, cewa wasu ya baka fatahir, me ma'anan wasu ya baka fatahir, wasu suka ce tufafinka ka tsarkake su daga najasa, tunda yanzu zaka je kai ta bautan Ubangijinka, to Ubangijinka kuma baya so ka je bautansa da najasa, saboda haka tufafinka ka tsarkake su daga najasa. Ya zamanto sanda zaka je kai ibada Ubangijinka zaka je da tufafi wanda yake mai tsarki. Wannan fassara ta farko da malamai suka yi, shi yasa malamai na fiqhu suke kafa hujja da wannan aya cewar ba a shiga sallah da tufafi mai najasa, saboda Allah ya ce wasu ya baka fatahir. Sai suka ce yanzu tsarkin tufafi a lokacin da aka zo sallah, da tsarkin muhalli na sallah a lokacin da aka zo sallah, wannan sharadi ne daga cikin sharuɗan sallah, ta yadda in an rasa an rasa sallah. Kenan sharadi ne kafin sallah ta zamanto cikakkiya karbabbiya, sai mutum tufafinsa sun zama masu tsarki. Yanzu in tufafinka ya zama mai najasa, sallah ka ba karbabbiya bace, sallah ka ba cikakkiya bace, ko kuma gurbin da kake sallah idan ya zama mai najasa, sallah ka ba cikakkiya bace ba karbabbiya bace. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah wata rana tare da sahabbansa da takalminsa a kafafunsa, sai suka ga ya cire takalman ya ajiye su a gefe, su ma da takalmansa a kafafunsu, kowa sai ya cire takalmansa sai ya ajiye a gefe. Aka yi sallah aka idar, da aka idar da sallah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hamalakum, me ya ɗebe ku wajen cire takalmanku, me yasa kuka cire takalmanku ana sallah? Suka ce ya Rasulullah, mun ga ka cire mu kuma koyi muke da kai, shi yasa mu ma duka muka cire takalmanmu. Yace ai muna tsakiyar sallar, mala'ika Jibril ya zo gare ni yace mun takalmina akwai najasa, sallah kuma ba a yinta da najasa, shi yasa nayi maza na cire takalma na ajiye su a gefe. kenan annabi shi akwai dalilin da yasa ya tire takalmansa su ma da sai da dalili su tira na sai annabi ya ce daga yau duk wanda yazo zai salla yayi nufin kuma ya salla da takalminsa to kafin ya shiga sallar ya duba takalmin idan akwai najasa ya goga shi a ƙasa ƙasan nan za ta tsarkake takalminsa sai ya salla da takalminsa inji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to wasu daga cikin malamai na fiqh sun kafa hujja da wannan ayar kan cewar sharadi ne daga cikin sharuɗan sallah sai mutun ya tsarkake tufafinsa daga najasa saboda Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wasiyabaka fatahhir tufafinka ka tsarkake su idan ka zo bautan ubangijinka wannan fassara ta farko kenan da wasu daga cikin malamai suka yi ma wannan ayar fassara ta biyu wasiyabaka fatahhir ayyukanka ka tsarkake su daga shirka tunda kana cikin al'ummar da suke shirka to kai ka tsarkake ayyukanka daga shirka kakkai shirka wa Allah shine ma'anan wasiya baka fatahir ayyukanka ka tsarkake su daga shirka wa Allah ayyukanka ka tsarkake su daga saban Allah ayyukanka ka tsarkake su daga ayyukan zunubi shine ma'anan wasiya baka fatahir ma'ana ayyukanka ka tsarkake su ka tace su kar ya zamanto akwai shirka cikin ayyukanka kar ya zamanto akwai sabo cikin ayyukanka kar ya zamanto akwai ayyuka na zunubi cikin ayyukanka ka tsarkake ayyukanka tunda yanzu zai zama manzo zai je yi da'awa wa mutane to akwai bukatar shi din ya zamanto nagartacce ana so wanda zai zama yana karantar da mutane shi ya zama mutumin kirki ka kenan mutumin banza ba zai je yana karantar da mutane ba saboda akwai bukatar su samu mai kyakkyawan koyi daga gare ka a lokacin da ka zama mai karantar da al'umma to ka zamanto mai kokarin kwatanta abin da kake karantar da su shi yasa Allah ya ce lima taquluna ma la taf'aluna me zai sa ku zo kuna fadin abubuwa kyawawa alhali ku ba ku aikatawa kar ku zama lagwani mana lagwani yana cikin duhu yana kona kansa yana haskaka wa mutane kar ka zama fitila kai kana kona kanka kana wahala kana amfanar da mutane su amfana kai kuma kana halakar da kanka wannan dabi'a ce ta Yahudawa za su fito da gaskiya amma su ba za su aikata gaskiyar ba shine Allah ya ce limataquluna ma la taf'alun yace ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab ana magana ne da Yahudawa Yahudawa sun karanta cikin littattafansu sun ga gaskiya za su zo su karantar da mutane amma su ba za su riko da gaskiyan ba shine Allah ke mayar musu da martani cewa ata'muruna an-nasa bil birr shin yanzu ku za ku na yin umurni wa mutane da ayyukan da'a wa tansawna anfusakum kuma ta kawunan ku ku ba za ku yi da'an ba wa antum tatluna alkitab alhali ku kuna karanta littafi kun ga gaskiyan cikin littafi amma ba za ku aikata gaskiyar ba Allah ya ce afala ta'qilun shin ba ku da hankali ne sai mahaukaci shi zai amfanar da kai ta sanadin ka amfana da yazo shi kuma kansa cikin bala'i da halaka wannan mara hankali ne zai haka mai hankali mai tunani wanda ya san ya kamata matukar yayi kokarin amfanar da kai zai amfanar da kansa to waɗannan bayanai da ake yi wa annabi ana so shi ya zamanto na kirki ya zamanto nagartacce ta yadda idan ya zo da abun mutane za su karba sau tari da dama idan baka kiyaye abu ba ka zo da shi wa mutane ba lallai su karba ba sai su ce kaga yana kaza kaza kuma yana ce mana mai kaza to amma idan ka kiyaye kana faɗi za ka ga mutane cikin gaggawa sun karba akwai wata kissa da muka taɓa hakaito ta anan ta wani cikin limaman Madina masallacin annabi shekaru da suka shuɗe a baya kusan sama da shekara 100 abun ya faru kissa ce wacce ta faru abun ya faru kusan sama da shekara 100 limami ne cikin limaman masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam galibi idan ya zo yayi kutuba in umurni yayi wa mutane zaka ga kowa ya aikata idan hani ya zo yayi zaka ga kowa ya hani to sai wani bawa sai zo ya same shi yace da Allah satin nan in ka tashi kudu ba ina nema wata alfarma wata alfarma ce kake nema in ji liman yace ina so kai kudu ba akan a yanta bayi kaga yana so a yanta shi kenan ko tunda ya ga limamin nan in dai yayi magana kowa na aikata maganarsa kowa na aikata umurninsa in hani yayi kowa na hanuwa sai ce ina neman alfarma ka kai kudu ba mana akan a yanta bayi ka bayyana falalar yanta bayi sai ce to insha Allah zan yi juma'a ta zo bawa ya zo masallaci da wuri ya zo ya zauna safin gaba yana ta murna yau za a yanta shi saboda ya san matukar liman yayi kuduban yanta bayi to ana koma gida uban gidansa sai yanta shi da ya zauna kawai sai ya ji liman da ya zo kuduba a kamo wata mas'ala daban sai ce wata kin sai sati mai zuwa ba satin nan zai ba sati mai zuwa nan ma ya zo masallaci sai ji ya sake kamo wata mas'ala daban yace ta yi sai sati mai zuwa sati na uku kenan nan ma ya zo sai ji ya kamo wata mas'ala daban akai wata guda liman yana kuduba amma bai ji ya tabu batun yanta bai ba sai ce to ta yi liman ya mance shikenan kawai sai ya sadaukar ya koma je ya ci gaba da aikin bautarsa bayan ya mamance abun ya dau lokaci wata rana kawai ya zo masallaci sai ji liman yana kuduba akan yanta bai kan falalar yan tabayi ana koma gida uban gidansa ya yan tashi sai je samu liman yace na zo na maka godiya yace me ya faru yace ai kudubar da kai nan yau na yan tabayi da falalar yan tabayi wallahi uban gidana yan tani ce to amma Allah shi gafarta malam ai tun kusan bare ne nayi nemi wannan alfarma gurinka akan kai kuduba a yan tabayi na ji shiru na ɗauka ma kamance ne kawai yau sai na ji kayi wannan kuɗu ba kuma ga shi an yanta ne sai ce tabbas na tuno sanda kai mun magana akan nayi kuɗu ba yanta bai sai dai ni ina da wani abu guda duk lokacin da zan yi magana kan abu ba na yin magana kai sai na aikata in ban aikata ba bana magana akai to lokacin da ka zo ka same ni ka ce nayi kuɗu ba akan yanta bai ni ban da kuɗin sayan bawa to tun daban da kuɗin sayan bawa kuma naga ya kamata ni na fara yanta bawan kafin na yi umurni wa mutane to a lokacin sai na fara asusu ba ni da kuɗin yanta bawa to yau din nan da ka gani asusu na ya kai kuɗin da zan iya sayan bawa shine na sayi bawa na yanta sai na zo na yi kuɗu ba to shi yasa kaga in na yi umurni wa mutane kowa na aikata saboda kafin na musu ni sai na aikata to shi yasa a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ake dora shi akan hanyar da zai zama shiryayye zai zama mutumin kirki ta yadda in yazo yana kiran mutane su ma za a samu shiryayyu a cikin su shi yasa Allah ya ce masa wasu ya baka fatahir ayyukanka ka tsarkake su daga shirka kar ya zama ka zo kai kana yin shirka kuma kana kiran mutane ka ce kar ku yi shirka za su ce tafka da warwara shi yana sujjada gunki mu kuma zai ce kan mu sujjada gunki yana neman tabarruki gurin gumaka mu kuma yazo ya ce kar mu nemi tabarruki gurin su kar mu nemi sa'a gurin su kar mu nemi taimako gurin su yace sai mutane su wannan ya zama tafka da warwara to shi yasa sai ake umurni wa annabi ya tace aikin sa ya tsarkake aikin sa daga shirka wa Allah subhanahu wataala ya tace aikin sa ya tsarkake daga saban Allah shine ma'anan wasi ya baka fatahir wannan fassara ta biyu kenan da wasu daga cikin malaman tafsiri suka yi fassara ta uku wasi ya baka fatahir suka ce tufafinka da zaka sa ya zama tsarkakakke daga kudin halal shine wasi ya baka fatahir kar ya zama tufafinka da zaka sa da kudin haram ka sa tufafin to wannan tufafin bai zama tsarkakakke ba zai zama tsarkakakke ne in ya zamanto da kudin halal ka sai tufafin wai annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana cikin hadisi cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah ta'ala amara almu'minina bima amara bihi mursalina fa qala ta'ala ya alladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajula ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab wa mat'amuhu haramun ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانه يستذاب النبي يا عبتي وني mutumin nan koyaushe yana kan daga hannunsa yana roƙon Allah ya ubangiji bukata ta kaza ka biya mun ya ubangiji ina roƙonka kaza amma matsalar mat'amuhu haramun nan mutumi abincinsa haram ne ba halal bane dukiyar da yake sayan abinci da ita yake ci a cikin sa ta haramci wa mashrabuhu haramun abin shan sa haram ne dukiyar da yake sayan abin sha da ita dukiya ce ta haram ba ta halal ba wa malbasuhu haramun tufafin sa da yake sawa tufafi ne da ya saya da kudin haram ba na halal ba annabi ya ce fa annahu sadabula wannan to ta yaya za ya amsa masa addu'arsa abincinsa da kudin haram, abin shansa da kudin haram, tufafinsa da kudin haram, to wannan ta yaya za a yi a amsa masa addu'arsa? Ka kenan dole ne annabi da zai zama mai da'awa wa mutane ya zama tufafin da zai sa a jikinsa ya zama daga kudin halal. Malamai suka ce shine nufin Allah subhanahu wataala anan da yake umurni wa annabi cewa wasu ya baka fatahir tufafinka ka tsarkake su, ma'ana su zamanto ta hanyar halal ka samu wannan tufafi ba ta hanyar haram ba. Waɗannan fasara guda uku da malamai suka yi duk za su samu karkuwa saboda ba su karo da juna ba. Za a iya cewa duka waɗannan abubuwa ko fasara guda uku duka annabi Allah na umurta annabi ya kiyaye su. Ana umurta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaftace tufafinsa daga najasa saboda bautan ubangijinsa. Ana umurta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaftace ayyukansa daga shirka saboda zai je ya kira mutane su bar shirka, to shi karyar shirka. Ya tsaftace ayyukansa daga saban Allah, zai je hana mutane saban Allah, shi karyar. Sannan har ila yau ana umurni wa annabi sallallahu alaihi wasallam tufafinsa da zai dinka ya saka ya zama daga halal. Kaga ba su karo da juna ba, duka umurnin sun tattaru kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Yace wa thiyabaka fatahir litakuna musta'iddan lilwuquf bayna yaday Allah idh la yaliqu bil mu'mini an yakuna mustaqdiran najisan. Nan kaman ta'aliki yayi dangane da fadin Allah madaukakin sarki wata ya baka fatahir, yace li takuna musta'idda lilwuqufi bayna yaday Allah, dan ka zamanto shiryayye wajen tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala. Idh la yaliqu bil mu'mini an yakuna mustaqdiran najisan, saboda bai cancanta ga mu'mini ba a lokacin da zai je tsaya gaban Allah madaukakin sarki ya zamanto cikin kazanta cikin najasa. To shi yasa ake umurni wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da ya tsarkake tufafinsa. Kenan mai wannan littafi ya dauki fassara ta farko cikin fassara da malaman tafsiri suka yi ma wannan aya. Sai kuma Allah ya yi umurni na hudu wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk a waɗannan ayoyi da aka saukar masa. Yace warujza fahajur, warujza fahajur, anan gurin yace ai ihjir asbabar rajis, ka nisanci sabubban uquba. Shi yasa anan yace wa huwal azab, sababin azaba ka nisance su. To a wannan fassarar da mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin yayi, kusan idan ka koma ka duba tafsiri na malaman tafsiri zaka ga fassarar bata yi daidai da tafsirin malaman tafsiri ba, saboda anan gurin yace ai ihjir asbabar rijis, ai abinda ake nufi da warujza fahajir ka nisanci sabubban da za su jefa ka cikin azaba. Kenan ma'anan warujza fahajir, su kuma ita kuma azaba ka nisance ta. Ta yaya za kai ka nisance azaba? Wajen nisantar ayyukan da za su jefa ka cikin azaba Allah, daga ciki akwai shirka. Yanzu mutum yana aikata shirka, ai bai nisanci azaba ba, saboda Allah zai jefa shi cikin azaba. Me yasa? Saboda ya lazumci ayyukan da za su sa Allah ya jefa shi cikin azaba ne. To wannan fassarar da mawallafin ya yi a nan tabbas ta saba da hakikanin fassara aya. Me yasa? Wannan ayar warujiza, kalmar arrujuzu, malamai suka ce ta zo kira'a guda biyu ingantacciya a Qur'ani. Za a iya cewa warujza fahajur, warujza fahajur da dhamma wara'u. Za a iya cewa warajza da fataha wara'u. Warajza fahajur, akwai kira'a da ta zo warujza fahajur kamar yadda aka kawo mana ita anan da yin dhamma wara'u. Akwai kuma kira'a da ta zo da fataha wara'u, kowace kuma da ma'anarta. Da dhamma wara'un warujza yana nufin gumaka. Idan aka ce warujza kuma gumaka fahajur, ka kaurace musu, kaga wannan umurni ake annabi ya kaurace wa bautan gumaka, gumakan da mutan Makka suke bautawa wanda muka ambace su dazu kadan. Akwai hubal ko cikin gumakan da suke bautawa, shine mafi daukaka cikin gumakan su. Akwai isaf, akwai na'ila, waɗannan suna cikin gumakan da suke neman sa'a gurin su. Akwai allata, akwai al'uzza, akwai almanata, akwai manaf, akwai gunki manaf, saboda kakan annabi na uku mai hidima ne wa manaf, abdu manaf ko Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. To manaf yana cikin gumakan su na Makka. to Allah sai yake umurni wa annabi ya kaurace wa gumaka, ya kaurace wa bauta wa gumaka, ya kaurace wa hidima wa gumaka, ya kaurace wa neman sa'a gurin gumaka, ya kaurace wa neman taimako gurin gumaka, kamar yadda mutan Makka suke yi, shi ya kaurace ma wannan. To wannan shine ma'anan warujza fahjur, gumaka ka kaurace musu da damma ma ra'u. To idan qira'ar da tazo da fataha wa ra'un ya ma'anarta take, to ita ce za ta dau ma'anan da muwallafin littafin nan ya kawo. Mun gane bayanin da in an dauki qira'a ta bi warujza fahjur, azaba kuma ka kaurace mata, wannan da fataha wa ra'un, ya zai ya kaurace wa azaba ta hanyar kaurace wa ayyukan da za su jefa shi azaba Allah. Kenan wannan ayar qira'o'i ne guda biyu ingantattu sun tabbata. An karanta ayar da warujza fahjur da damma wa ra'u, ma'anan arrujza kuma shine gumaka, gumaka ka kaurace musu wanda mutan Makka ke bautawa, ke yi wa sujjada, ke neman sa'a, ke neman albarka, to su kai annabi ka kaurace musu. Warujza kuma da fataha wa ra'un, wannan kuma na daukan ma'anar azaba, azaba ka kaurace mata, ya zai ya kaurace wa azaba ta hanyar kaurace wa ayyukan da za su jefa shi cikin azaba. To kenan qira'ar fataha wa ra'un ita ce za ta dauki fassarar da muwallafin littafin nan yayi, cewa ai ihjir asbabar rajiz, ma'ana ka nisanci sabubban azaba, bi an tuti Allah wa tunaffidha amrahu, ta hanyar kai da'a wa Allah kuma ka aiwatar da umurnin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan umurni na hudu kenan da aka yi wa annabi. Sai umurni na biyar na kusa da ƙarshe, Allah ya ce wala tamnun tastakthir, wannan umurni na biyar kenan da Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, ya ce wala tamnun tastakthir. Me ma'anan wala tamnun tastakthir? Wala tamnun tastakthir nan ma akwai fassarori da malamai suka yi na tafsiri. Fassara ta farko da suka yi, ya kai annabi la tamnun, karka zama mai kyautawa mutane, tastakthir dan kai ma arama maka da abin da yafi wanda kai kyauta da shi. Mun gane, karka zama mai kyautawa mutane fatan su ma su dawo ma da irin kyautan da ka musu amma su kara maka. Shine kamar akwai abin da mata suke yi, bikin mata, wacce ta mun gudumawa ni ma bari in mata. To ana hana annabi wannan, kar ya zama mai kyauta dan shi ma a masa kyautan, in an tashi masa kuma a masa sama da yanda yayi. Shine tastakthir, mai yawaita abin da za a masa kyauta da shi. La tamnun, kar ka zama mai bada kyauta, tastakthir dan kai ma in an tashi a rama maka sama da yanda kai. Shi yasa wata in an mata gudumawa na naira 1000 sai ta ce to an na kai mata 1000 na biya ta, in dai dora 100 akai, sai in kai mata 1100 ko kuma in dora 200 akai, sai in kai mata 1200. To an hana annabi wannan. Kenan wannan abin da mata suke kenan kuskure ne, ba daidai bane, ba za mu ce kuskure ba sai dai ba za ki samu ladan ba. Yanzu makwabciyarki ko kawarki ko yar uwarki ta tashi za ta yi biki, kin mata gudumawan 2500, ke ma fatan in kin zo biki ta miki gudumawan 2500 ko ta dora akai. In kin yi haka kin yi laifi, tunda anan wasu daga cikin malaman tafsiri sun hana, sun bayyana ta an hana annabi yayi haka. Kar ya zama mai yin kyauta dan shi ma a rama masa sama da yanda yayi, haka wasu malamai suka fassara. Kenan yanzu wannan zai zama haramun ki yi kyauta ko ki yi gudumawa ma wata kawarki ko danginki, ke ma in an tashi naki tarama miki, wannan zai zama laifi? Ba zai zama laifi ba. Me yasa wasu daga cikin malamai suka ce wannan khasun bin nabi, ya keɓanta ga annabi, shi komin sa ana so idan Allah. To kai kuma yanzu in kai ba dan Allah ba fa, mafi karanci za a ce baka da lada, amma ba za a ce kai laifi ba. An gane bayani? Yanzu wane zai yi biki, sai ka dauki 10,000 ka bashi, amma ba wai dan ka samu lada ba, ba wai dan ka taimake shi ba, kai ma in bikinka ya tashi ya rama maka. Idan mutum ya haka za a ce yayi laifi? Ba za a ce yayi laifi ba, dai bashi da lada. To shi annabi, malamai suka ce wannan umurni ya keɓanta da shi, shi ba a so yayi haka. Kenan ana so annabi duk abin da zai zama dan Allah. Mun gane bayanin? Kai ma inda za ka yi dan Allah, hakan ya fi dan ka samu lada. wane zai yi biki, ko wane yana da wata dawainiya, ka tashi ka masa gudumawa, kar ka jira shi ma ya rama maka, a kai ka masa ne dan Allah. To haka yafi, kar ka yi dan kai ma ya rama maka, dan kai ma in naka ya taso ya shiga a yi da shi, a kar ka yi dan haka, ka yi dan Allah. Sai ka samu yardan Allah subhanahu wataala na farko, na biyu shi ma ka samu kaunarsa, saboda duk lokacin da zaka yi dawainiya wa mutum, duk lokacin da zaka yi hidima wa mutum, mutumin nan zai ji soyayya ka tashi ga cikin zuciyarsa. Kyautatawa mutane na sa mutanen su zama suna son mai kyautata musu. To kar ka zama mai kyautatawa mutane dan su ma su kyautata ma, a'a, ka zama mai kyautatawa mutane dan neman yarda Allah. To ka zaka yi riba biyu. In ka zama haka, riba ta farko za ka samu yardan Allah, tunda dan neman yardan Allah kake. Riba ta biyu, mutanen nan za su kaunace ka, wannan ya ishe ka. Amma in kai wai dan a maka, kaga kai asaran yardan Allah. Sannan na biyu, su kuma sun san dama ba wai kana musu bane dan Allah ko dan taimako, a kana musu ne dan su rama maka. To su ma ba za su kaunace ka ba, za su jira in damar ta zo su ma sai su rama maka. To anan ana hana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kar ya zama mai ciyar da mutane ko kyautawa mutane shi ma fatan a rama masa, saboda wannan ba hali bane nan mutane wanda suke masu karamci. Annabi kuma ana so ya zama mai karamci, shi yasa aka hana shi. Karamci shine ka zama mai kyauta, kyautan da baka tsoron talauci, kuma wannan hali ne na annabi. Kaga umurin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam anan cewa wala tamnun tastakthir, kar ka zama mai kyauta dan a rama maka sama da abin da ka bayar. Annabi haka yake, yana kyauta kyautan wanda baya tsoron talauci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Misalai da dama suna nan, mun hakaito su daga ciki, ko balaraben kauye ya zo ga annabi ya munana annabi ladabi, annabi ya fito daga masallaci ya fisgi mayafin annabi har sai da wuya annabi ya shata hija, yace ba ni dukiyar da ke gurinka, ai ba na babanka bane ba na mamanka bane. Kaga ai akwai rashin ladabi wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ya zare ta kodi, yace rasulullah ba ni dama in fulla wuyarsa. Annabi yace a'a, ba zaka fulla wuyarsa ba Umar, ku debo masa dabino ku zuba masa kan jakinsa. Aka debo aka cika mangalan jaki, yace ku sake debo alkama ku cika daya da mangalan daya jakin. Aka debo aka cika, annabi yace ya ishe ka, yace ya ishe ni. Sai kadar jakunan sai ya tafi, da yaje gurin mutanen sai ya ce, kai na zo muku daga gurin wani mutum da ba yake kyautan wanda baya tsoron talauci, sai karɓi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan umurni da Allah ba annabi anan ya kiyaye wannan umurni, la tamnun tastakfir, kar ka zama mai kyauta dan a rama maka sama da abin da ka bayar. Fassara ta biyu da wasu daga cikin malamai suka yi, suka ce la tamnun tastakfir, kar ka zama mai gori wa mutane bisa abin da ka zo musu da shi na Alkur'ani, bisa abin da ka zo musu da shi na shari'a. Tastakfir, ka zama mai yawaita gori, kar ka zama haka, ka zama mai nuna musu cewa kai kwaɗayin ka su shiryu, fatan ka su zama mutanen kirki, amma kar ka zama ai ni na karantar da ku kaza, ai ni na ɗora ku akan hanya kaza, ai da kuna cikin jahilci ni na zo. Annabi kuma ba haka yake ba, baya gori wa mutanensa, ba ɗabi'ar annabi ba ne, saboda Allah ya hana shi. La tamnun tastakfir, kar ka yi gori bisa abin da ka zo musu da shi na shari'a, ka ce ai ba danni ba da yanzu dukan ku ɓatattu ne, ba danni ba da yanzu duk kuna wuta, a'a, kar ka yi haka. Allah sai hana annabi kenan. Allah na dora annabi turbar da zai mu'amalanci mutanen nan, saboda me? Saboda da'awarsa ta samu karkuwa, saboda kuma abin da zai ya zama dan Allah. Yanzu in kaiwa mutum abu ka zo ka goranta masa, ka yi asaran ladanka ko? To annabi kuma ba a so ya zama haka, ana so duk abin da zai yi ladansa yana nan a gurin Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala Allah, haka duka annabawan Allah suke, ba sa neman fatan samun sakamako gurin wani, sakamakonsu na gun Allah. In ku haka ne, kaga ba yadda za a yi su yi ma wani gori, cewa ai ni na maka kaza, ai ba dan ni ba da kai kaza ne. Ina ga umurni na biyar na ƙarshe, saboda lokaci ya kore mana tintini, mu tsaya sai mun zo mako na gaba, sai mu duba shi mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai. Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you.